الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرواح المسلمين. نعم. شيء قبل كرنت لتابو منا قدوات إلى السعادة. نا دكتور عبد المحسن ابن محمد بن عبد الرحمن بن قاسم. أولاً سافيتا أصبر تقص قوتا جمادى الآخرة هجر المنذو صلى الله عليه وسلم دبو إيدي دليب إيدي تلاتين مدى واندي إيدي دا عشرين دبيو قوتا بير نا شكر الميلادية دبو بيو دقوما زام متاشكا matashiyar da malam ya kira ko ya ambata da sunan kaifa akunu mukhlisan lillah fi jami'i amali, ya zan zama mai ikhlasi ga Allah madaukaki a dukkan ayyukana. Kusan abubuwan da muka karanta a baya akan ikhlasi, mafi yawa yayi mai da hankali akan abin da ya shafi ma'anarsa da wajibinsa a musulunci da ayyukan da za a ikhlasi a ciki da kuma falalarsa da thamarar da ake samu a ciki da sauransu. A yau abin da za mu ji shi ne tayu za ta zama amsa ce ga mafi yawan tambayoyin da kowa za ka je ya samu yana yi a zuciyarsa. Duk wanda ya ji ana magana akan ikhlasi da falalarsa da wajibinsa, sannan kuma a wani gefe da wahalar yinsa, ita kanta wato wahalar yin ikhlasi din, kamar yadda muka ji a maganar Sufyan ibn Sa'id al-Thawri yana cewa ma alastu shay'an ashadda alayya min niyyati, mun taba fama da wani abu a zuciyata wanda yafi tsanani gare ni ba irin wato ta'amuli da niyyata. To yau za mu ji amsa akan wannan, yaya zan zama mai ikhlasi ga Allah madaukaki cikin dukkan ayyukana, shi ne abin da za mu tashi kansa. Malamin yake cewa ash-shaytanu yata'arrabu lil insani li yufsida alayhi a'malahu salihah, shaytan dai yana bijiro wa dan adam domin ya bata masa ayyukansa na gari, bashi da hutu, da'iman kokarinsa shine ga aikin da dan adam yake ya lalace ya bace. Wala yazalu almu'minu fi jihadin ma'a aduwwihi iblisa, shi mu'mini ba zai gushe ba, da'iman yana cikin wato jihadi da yaki da fada da hankoro da turereniya tsakaninsa da abokin gabansa iblis, hatta yalqa rabbahu, har lokacin da ba wannan zai haɗu da ubangijinsa, alal imani bi rabbihi, yana kan mai imani da ubangijinsa, wa ikhlasi jami'i amalihi wahdahu lahu wahdahu, da kuma tsarkake gaba ɗayan ayyukansa ga Allah din shi kadai. Wa min ahammi awamil ikhlas, daga cikin manya-manyan abubuwan da sukan jawo a samu ikhlasi, inda idan mutum ya bi su, matakan da zai bi ya samu ikhlasi shine ko kuma su ne ga su. Yace na farko addu'a, wato yin addu'a. Yace al-hidayatu bi yadillahi, ita dai shari'a a hannun Allah take. Wal qulubu, zukatan bayi, bayna usbu'ain min asabi'ir rahman, suna tsakanin yatsu ne guda biyu daga cikin yatsu na Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan ya tabbata a hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam daga hadisin Abdullah ibn Abbas, cewa wato zukatan bayi suna tsakanin yatsu guda biyu daga yatsun Allah. A wannan hadisi an fahimci tabbatarwa Allah madaukaki siffar yatsu ba tare da kwatanta shi da na halitta a ce irin na wani daga halittarsa bane, ko dan adam ko ba dan adam ba. amma dai a fadi yadda al-annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada ba tare da wato ƙaryata abun ba ba tare da sake masa ma'ana ba ba kuma tare da bashi wato wata kama irin ta dan adam ba a kuma wannan juya su da yake yi a tsakanin yatsunsa ma'ana yana juya su wata ran cikin imani wata ran kuma wani ya zama ba imani ba shine ma'ana ma'ana Allah madaukaki shine ke tasarrufi kamili a zukatan dan adam ya saka mutumin kirki kana cikin haka ya juya ka ka zama haka ya canza maka daga wannan hali zuwa wannan hali ma'ana duk abin da zaka yi da motsinka da kai kawonka baya fita daga ikon Allah subhanahu wataala kuma sai abin da ya nufi ya aikata da mutum tare da cewa kar mu manta babun mu na kaddara cewa Allah madauki ya baiwa dan adam kuma zabi yawa bashi zabi din nan da hankali cewa yayi kaza kuma kada yayi kaza wannan an dora masa ne dan ya zama hujja gare shi idan ya aikata aikin kirki ya samu lada in ya aikata mummuna kuma Allah madauki ya saka ya bashi yayi masa ukuba akan wannan abin da ya aikata kun ga dai duka baya fita daga ikon Allah amma dai dan adam ba zai ce an zalunce shi ba abin da ya aikata mummuna shine ya zabi yayi haka ba Allah ne ya matsa masa ya zama haka din ba wannan ababun kaddara zamu zo mu ji shi insha Allah wata ran in muka karanta littafin da yake da alaka da wannan din a yace yuqallibuha kaifa yasha'u Allah madauki yana juye zukatan nan yadda ya so ya canza ma zuciya daga kaza ta koma kaza daga wannan hali ta koma wannan hali to sai yace falja ila man biyadihi alhidaya malamin yace don haka ina horonka daga koma ka fake shine falja ka fake zuwa ga wanda shiriya take hannunsa ka koma ga Allah madaukaki wa azhir ilayhi hajataka wa faqraka kuma ka bayyana bukatarka da fakirancinka ma'ana da duk dai bukatarka ka maida ita zuwa ga Allah madaukaki ka nuna masa ba wai saboda Allah bai san kai mabukaci bane amma dai mun sani manzo sallallahu alaihi wasallama dama ya gaya mana addu'a huwal ibada addu'a ita ce ibada dan ya nuna mana muhimmancinta da cewa kuma dan adam ba zai taba rayuwa ba babu addu'a dole ne a rayuwar dan adam ya zama cewa dukkan al'amuransa yana mai da su zuwa ga Allah ya roke shi duk abin da ya dame ka duk wata damuwa da ka shiga to kar ka bata lokacinka neman wani dan adam yayi maka ita a'a ka ruga zuwa ga ubangijinka ka roke shi ya Allah kai ne kaza ka faɗi sunayensa daga cikin sunayensa da sifofinsa ka roke shi da su ya biya maka bukatar ka kar ka dogara ga wani wanda ba Allah ba kar ka ce duk wata bukata taka wani dan adam ne zai biya maka ba Allah ba a'a koda ya halatta ka je gun dan adam ka nemi bashi ka nemi taimako ka nemi wani abu da dan adam din zai iya to amma ya zama zuciyarka gaba daya tana ga Allah kuma koda zaka je wurin wani din ka ce ya baka wani abu da yake da iko a kai to kafin wannan ka roki ubangijin ka saukar da bukatar ka zuwa ga ubangiji ka roke shi ka kai ta gare shi cewa ya Allah kai ne mai yin komai kai ne ka mallaki komai da kowa to a wurin ka nake roko ya Allah ka fidda ni daga wannan damuwa ya Allah ka yaye min wannan musiba ya Allah ka bani kaza ka bani kaza ka bani kaza wannan yana sa dan adam ya ƙara kusantar ubangiji amma idan ya zama dan adam baya damuwa da addu'a to za ka ga Allah madaukaki yayi watsi da shi kada ya zama da'iman idan wani abu ya taso maka wai sai ka je gun wani shine zai ma addu'a ko ka ce ka je gun wani malami duk da cewa zuwa gun malami in malamin ne salihi mai bautar Allah na gaske ya roƙan maka Allah wannan abu ne da ba laifi a cikinsa ba ina nufin malami kuma boka da ɗan duba ba boka da ɗan duba waɗannan ba malamai ba ne yawa sunansu kenan bokaye da ɗan duba amma malami aikinsa shine ilmantar da kai addinin kai sa ka a hanyar yadda za ka bi hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka bauta ma Allah kuma ka shiga aljanna dan duba ku zai karbi dukiyar ka ne kuma ya raba ka da imanin ka ya sa ka a wata hanya da za ka rabu da tauhidi ka rabu da imani ka rabu da hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya kiyashe mu don haka wajibi ka mai da hankali kai addu'a. Daga cikin falalolin addu'a wanda na sha ambata su wani lokaci ko su garu anan baya, ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana babu wani mutum da zai addu'a wato ya roki Allah wani abu sai face Allah ya bi masa ɗaya daga cikin abubuwa guda uku, ko dai a amsa masa wannan abun da ya roka din. Ya ce ya Allah ka bani kaza, wani abu ne na duniya ko wani abu ne na lahira, sai Allah maɗaukaki ya bashi din. Abu na biyu, idan ba a bashi wannan abun ba, Allah zai iya aje masa wannan, ya aje masa wani lada gwaggwaba mai girma na musamman, a aje masa shi ya haɗu da shi a lahira. Wannan zaɓi da biyu kenan. Zaɓi na uku shine Allah maɗaukaki ya kawar masa wata musiba da da za ta same shi sababin wannan addu'ar, sai Allah maɗaukaki ya kauda wannan musifar daga gare shi. Waɗannan su ne abubuwa guda uku. Kaga kenan ashe addu'ar mumini ba ta faɗuwa ƙasa banza. In dai ka yi addu'ar, to za ka samu ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda uku. Ko me kake nema, ka roƙi Allah. In bai baka shi ba saboda bai ƙaddara wannan abun zai same ka ba, ko kuma ƙila wani sharri ne zai same ka in ka samu wannan abun, wani aiki ne kake so, wata mota ce kake so, menene kake so, kowane irin abu dai da kake bukata, aure za ka yi, to ka roƙi Allah maɗaukaki ya yassare maka shi kuma ya sa alheri a ciki. To idan ka roƙa ɗin, in Allah ya so sai ya baka shi, in kuma ya so wani zaɓin daban gare ka shine ya aje maka wani lada sai ya hana ka wannan ɗin a duniya saboda ƙila wani sharri da ya hango a ciki, domin ya san komai Allah maɗaukaki shine masalin gaibi. Sai ya hana ka wannan, amma kuma ya baka wani alheri ya aje maka shi a lahira, ko kuma ya kawar maka wata musiba. Don haka ina horon ka ɗan adam, ɗan uwan musulmi, ka mai da hankali wajen yin addu'a, kada ka bari baka addu'a. Kuma addu'an nan ka yi ta kai da kanka, ka roƙi Ubangiji da ya halice ka ya fi kowa sanin zuciyarka, kada ka bari ka sa wani tsakaninka da shi. Shi yasa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yake cewa shi ba shi da damuwa akan maganar karɓar addu'a. Babban abin da yake damuwa a kansa shi ne ya samu ya yi addu'ar. Ma'ana yana da yaƙini in dai ya yi addu'ar, to ba za ta faɗi haka kawai ba, lallai zai samu ɗayan abubuwan nan, ko dai a biya masa buƙatar, ko a aje masa wani lada, ko a kawar masa wata musiba. Kun ga ashe wannan babbar ibada da Allah maɗaukaki ya umarce mu da ita, wato addu'a, mu daina wasa da ita. Kuma har yanzu za mu ga cewa Allah maɗaukaki fa ba irin ɗan adam ba ne. Ɗan adam in kana matsa masa da roƙo, kana neman ya baka, ya baka, ya baka, to sai ka ga ya yi fushi da kai. Haka ne ko ba haka ba? Ɗan adam baya so ka tambaye shi. Da ɗan adam zai zama yana gidansa kullum, za ka wayi gari ka je yau da safe, gobe ka sake dawowa, jibi ka sake dawowa. To ran da ya san za ka zo zai rufe ƙofarsa, ko kuma ya ba da sallahu, in ka zo a ce baya nan, ko kuma in ka zo a ce yana bacci, ko in ka zo a ce dai ba za ka ganshi ba. Saboda me? Shi yana tsoron a raba shi da abin duniyarsa. Allah maɗaukaki ko idan ba a roƙe shi ba fushi yake yi. Allahu akbar. In mutum yana son Allah ya fushi da shi, to shi ne ya daina addu'a, ya koma kawai ya zauna ya ta yin abubuwansa yadda yake so, ba tare da ya roƙi Allah maɗaukaki ba. Sai Allah maɗauki ya fushi da shi, ya watsi da shi. Saboda me? Shi bawan nan bai ƙasƙanta gare shi, kuma ya nuna buƙatarsa zuwa gare shi ba. To Allah ya sa mu dace. To shine malamin yake cewa was'alhu dauman, ka roƙe shi da'iman, ka roƙe shi al-ikhlasa, ka roƙe shi ikhlasi. Nan ana maganar ikhlasi ne. Don haka daga cikin abin da zai taimaka mana mu samu ikhlasi ita ce addu'ar. Ka aje lokaci a cikin lokutanka, ka ɗaga hannu ka roƙi Ubangijinka da ya halice ka, ko kuma a lokacin da ka kafa goshinka a ƙasa kana cikin sujada. Babu lokacin da ya fi buƙatar ɗan adam ya riƙa addu'a irin wannan lokaci ɗin. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid, fa akthiru fihi min ad-du'a. Annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya faɗa kenan,
mafi kusancin lokacin da dan adam yake kusanci zuwa ga ubangijinsa shine lokacin da yake cikin halin sujada. Ku duba fa Allah madauki yana sama da zatinsa, amma yana ko ina da iliminsa. Amma idan dan adam ya sa goshinsa a ƙasa yafi jin kusanci da shi. Saboda me? Dacewar kai addu'a din nan. Don haka ka daina barin damar in ka sa goshinka a ƙasa kai sujada, ka daina barin damar yin addu'a. Ka samu dama ka riƙa amfani da wannan damar kana roƙon Allah madaukaki abubuwan da kake bukata. Allah ya sa mu dace. To don haka mu riƙa roƙon sa ikhlasi din. Ba kawai ka zauna ka ce bari in yi ikhlasi, bari in yi ikhlasi. Ka roƙi Allah, idan Allah bai sa ka dace ba ko ba za ka samu ikhlasin nan ba. Don haka bayan dagewar da za ka yi, to kuma ka roƙi Allah. Domin zukata suna hannunsa, shi ke juya su yadda yake so. Sai ya baka ikhlasi, wataran kuma ka ga ka rasa shi. To muna fata Allah madauki ya tabbatar da mu akan ikhlasi. Yace wa qad kana aktsara du'a'i Umar ibn al-Khattab, mafi yawan addu'ar Umar dan Khattab radiyallahu anhu. Ita ce ma'ana sayyidina Umar yana yawan maimaita wannan addu'a. Kaji yana cewa Allahumma ij'al 'amali kulluhu khalisan salihan waj'alhu liwajhika khalisan wa la taj'al li ahadin fihi shay'a. Umar yana yawan maimaita wannan addu'a din. Allahumma ij'al 'amali kulluhu salihan, ya Allah ka sanya aiki na gaba ɗayan sa ya zama nagari. Aiki nagari shine wanda aka yi shi akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Waj'alhu liwajhika khalisan, kuma ka sanya shi ga fuskarka, ma'ana domin kai kadai. Ma'ana ya zama babu wani sofa ne na shirka a cikin sa, babu riya. Wala taj'al li ahadin fihi shay'an, kar ka sanya ma wani kowane ne shi wani rabo daga cikin wannan aiki nawa. Wannan addu'ar Umar yana yawan maimaita ta. Haka nan shi kansa mai littafi din, na san mafi yau duk lokacin da ya hudu ba a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin limami ne, duk ran da ranar hudu ba sa ce ta zagayo, to za ka ji da wahala ka dube wannan addu'ar. Yana yin ta kuma da sunan mamu gaba ɗayansu, yana sa da sigar jami'i Allahumma ij'al a'malana kullaha saliha waj'alha liwajhika khalisatan wa la taj'al li ahadin fiha shay'an. Da'iman zaka ji yana fadin wannan hudubar sa. To wannan mataki na farko kenan na samun ikhlasi, wato roƙon Allah madaukaki. Kada ka dogara da zuciyarka, kada ka dogara da wato yunkurinka da kokarinka na samun kai ikhlasi. To ka dage ka roƙi Ubangiji tukuna cewa ya datar da kai, ya sa aikin naka ya zama wato akwai ikhlasi a ciki. Allah ka ba mu ikhlasi. Al'amari na biyu, hanyar da za ka samu ikhlasi yace ikhfa'ul amal, ɓoye aiki. Aikin da kake yi ɗin don Allah, to ka riƙa ƙoƙari kana yin sa a ɓoye. Na taɓa ambata mana wannan a baya cewa za mu zo kansa insha Allah. Yace kullama istatara al'amal mimma yushra'u fihi al-ikhfa'u, ko kuma kullama istutira al'amal, duk lokacin da aka wato suturce aiki, irin aikin da yake an halatta an shar'anta a iya boye shi. Mun san ba kowane aiki ne aka shar'anta a boye shi ba ko? Yawa, baka ce ba za ka ce za ka yi aikin haji amma kuma ba wanda ya ganka ba. Ba zai yiwu ba, haka domin shi aiki ne da ba a iya boye shi. Haka shi yasa ya ce duk aikin da ake iya boyewa, to duk lokacin da aikin ya zama an yi shi a boye, kana arjanil qabuli, to an fi samun fatan a karɓa a irin wannan aiki din. Duk lokacin da ka samu damar ka boye aikinka, kai kanka za ka riƙa jin wani daɗi a zuciyarka lokacin da ka yi ikhlasi. Ko ba haka ba? A ce wani aiki ne ka aikata shi daga farko har ƙarshe babu rabon kowa a ciki sai Allah maɗaukaki, sai ka ji kai kanka ka gamsu, kana jin natsuwa a zuciyarka cewa Allah maɗaukaki ya karɓi, da alamar cewa ko da fata mai ƙarfi cewa Allah ya karɓi wannan aiki naka. Saboda me? Ka yi shi a ɓoye. Wa a'azzu fil ikhlasi kana arja lil qabuli wa a'azza fil ikhlas, kuma yafi girma wajen ikhlasi, ma'ana yafi damar kayi ikhlasi a cikin sa duk lokacin da wato ko kuma an ce duk aikin da ake iya boye shi to ikhlasin an fi samun damar yin sa domin wanda ake bayyanar da shi za a ga cewa an fi shan wahala a yi ikhlasi a ciki haka ne ko ba haka ba yawwa domin sau da yawa shaidan zai zo ya rabo ya zagayo ya baka shawara ya rada maka cewa to ai ko gashi nan a gaban jama'a kake jama'a duk sun taru ya kamata fa yau ka nuna fa kai kana da kaza kana da kaza shikenan kane masa da'a sai ka ji cewa ka bayyana wannan abu kuma ka fada wannan kudi sai wani gefen kuma in mun kalla aikin da ake masa ikhlasi shi ma a ake boye shi za ka samu cewa ikhlasin a cikin sa shi ma yana da wahala idan kai me idan baka yi kokarin boye shi din ba ana iya boyewa sai ka ce ba za ka boye din ba to a lokacin za ka auka cikin wato sabanin ikhlasi ashe idan ka dage ka boye shi to za ka samu sabawa da ikhlasi ace kai dai idan kana so ka samu ikhlasi to ka fara boye ayyukanka mai sallar dare ya tashi cikin dare yayi sallarsa shi kadai ba tare da wani ya san me yake yi ba wannan yafi kwantar masa da hankali yafi jin wato Allah madaukaki zai karba sannan kuma yafi sa ikhlasi a cikin aiki yace wal mukhlisu sadiqu shi mai ikhlasi na gaske yuhibbu ikhfa'a hasanatihi zaka ga yana son ya boye ayyukansa na kwarai yana son ya boye saboda me da'iman bai damu da dan adam mai gani ba shi yasa abin da ya dame shi shine Allah madaukaki ya karba kama yuhibbu an yukhfiya ko an yukhina an yukhfiya sayyi'ati kamar yadda yake son ya boye miyagun ayyukansa akwai wanda zai zo yayi mummunan aiki a bayyane ya je kasuwa yayi mummunan aiki gaba daya kowa gari ya ambata inda yana da hankali ba zai haka ba ko ba haka bane to idan mutum baya so a ga mummunan aikin sa ya rika kokari har yanzu ya rika boye kyawawan ayyukansa so sai kaga ya samu ikhlasi Allah samu dace yace li qawlihi alayhi salatu wassalam saboda fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh mutum bakwai Allah madaukaki yana lullube su a inuwarsa a ranar da babu wata inuwa sai tasa nau'in mutane ne guda bakwai saboda wasu abubuwa da suka aikata Allah madaukaki a ranar tashin alkiyama ranar da babu wata inuwa sai inuwar al'arshin sa to a ranar nan Allah madaukaki zai sa su a wannan inuwa din sauran mutane suna rana kuma kun san ranar yadda za ta kasance ranar tashin alkiyama za a kusanto da ita ne kasa gurgudan mil daya kwakwalan mutane na ta farfasa ka san wannan hali ne da duk dan adam yake so ya samu sutura haka ne ko ba haka ba to a wannan rana akwai mutum bakwai da Allah madaukaki zai sa su karkashin inuwarsa ranar da babu wata inuwa sai tasa waɗannan mutane ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce imamun adilun mai shugabanci wanda ya adalci mai shugabanci wanda ya adalci kun ga wannan yana nuna mana muhimmancin a ce shugaba ya zama adali ne mai adalci tsakanin mutane baya zaluntar mutane ba mutumin da yake waware dukiyarsu bane ba mutumin da yake nuna bambanci tsakanin su bane wajen ba da matsayi sai nasa a yana duba wanda ya cancanta ne a sashi a inda ya cancanta haka nan kuma ba mutumin da wato zai rika abubuwa yadda ba su dace ba ne da'iman yana dora abubuwa a inda suka dace wannan shi ake ce madama yin adalci wabu shay'in fi mahallihi ka sa abu a wurin da ya dace to duk shugaban da yake irin wannan Allah madaukaki zai sa shi a inuwarsa a ranar da babu wata inuwa sai tasa mu lura da wani abu maganar adalci za mu ga mafi yawan maganganu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma a shari'ar musulunci gaba daya an fi mai da hankali akan maganar adalci fiye da wani abu shugaba zai iya zama ba musulmi ba sai adalci sai Allah madaukaki ya bar shi ya dade annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana wannan amma sai ga musulmi yayi zalunci Allah madaukaki sai kariya shi haka maganar adalci tana da muhimmanci a wajen wato shugabanci. Wannan baya nufin kuma mutum ya fatan shugabansa ya zama kafiri, ba haka ake nufi. Amma dai mizani mai ƙarfi wanda Allah Maɗaukaki yake amfani da shi a harkar shugabanci kawai ita ce maganar adalci. In akwai adalci sai ga cewa wato Allah Maɗaukaki ya yassara al'amarin mutane ko da suna ƙarƙashin wato tsari wanda yake ba na Allah ba. Za ka ga ƙasashe nan wanda yake ƙasashe ne wanda ba na musulmi ba ma kwata-kwata rayuwarsu ya take tare da cewa suna da me za ka ce mishi abinda turawa suke ce ma spiritual bankruptcy, wato suna da wato talauci na imani da kusantar Ubangiji da talauci a ɓangaren addini. To amma za ka samu cewa suna da zaman lafiya ta ɓangaren abinda za su ci, abinda za su sha, saboda ɗan wani abu da ake kwatantawa na adalci a tsarin gudanar da rayuwarsu. Haka ne ko ba haka ba? Amma inda yake ko da musulmi ne ke shugabanci, to in ya zama babu adalci a wawashe kuɗin mutane a yi abubuwa babu tsari, abinda ya kamata a ce ya fi ƙarfin al'umma sai ya zama bai fi ƙarfinsu ba. To irin waɗannan abubuwa sai ga Allah Maɗauki ya sa mutane sai su tagayyara su shiga wani hali. Wallahul musta'an. Don haka magana adalci a ɓangaren abin da ya shafi shugabanci tana da muhimmanci ƙwarai da gaske. Muna roƙon Allah Maɗaukaki ya datar da shugabanninmu da adalci. Yace na biyu, shabun nasha'a fi ibadatillahi. Mutum na biyu wanda Allah Maɗaukaki zai sa shi a inuwarsa shi ne saurayi da ya tashi a bautar Allah, aka rene shi a cikin bautar Allah. Da'iman babansa yana jansa zuwa masallaci, yana ilmantar da shi tarbiyya har ya zama ya kuma zama shi ma saurayi, kuma ya ci gaba da wannan wato ibada din. Da'iman yana wato kula da haƙƙin Allah Maɗaukaki wajen ibada. To Allah Maɗaukaki zai sa shi a ƙarƙashin inuwarsa ran da ba mu wata inuwa sai tasa. Na uku yace, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajidi. Da mutumin da zuciyarsa tana rataye da masallaci, kullum tunaninsa masallaci, yaushe za a kira sallah, shirinsa me zai, yaushe zai tafi masallaci, damuwarsa ya kalli agogo a lokaci ya kusa bari ya fara shiri, ba wanda yake kwance har sai an gama sallah ma bai san me aka yi ba, ko kuma yana cikin aikinsa ya buɗe shagonsa aikinsa kawai yake ana ta sallah ba ruwansa, ba zai rufe ya je ya sallah ba. A wannan zuciyarsa da'iman tana haɗe da masallaci, yana shagon nasa yana tunanin to lokaci ya kusa, idan wani abu yake yi ko saye da sayarwa ko kuma wata sana'a yake aiki yake wa mutane, to daga ya ga wani ya zo wanda kafin ya gama wani abu tare da shi ko wata hulɗa da shi ko saye da sayarwa tare da shi, lokacin sallah zai shiga ko za a kira sallah ko za a tada iqama, to shikenan sai ya dife ya ce a sai bayan sallah ka dawo. Wannan kun ga mutum zuciyarsa tana da alaka da me, ta ɗamfaru da masallaci. In yana aikinsa aka kira sallah ya je ya sallah, yana gida ne yana zaune an kira sallah ya fito ya samu sallah, to wannan shi ma Allah Maɗaukaki zai sa shi a wannan inuwa. Na huɗu, mutum biyu ne, yace wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Mutum biyu suna son junansu don Allah. Fillahi ana nufin fi amrillahi, fi sha'anillahi, fi dinillahi, walillahi. Suna son junansu don Allah a addinin Allah, cikin lamarin abin da ya shafi lamarin Allah, ma'ana al'amarin musulunci. Ka san akwai wani baka taɓa ganinsa ba, ba shi da alaƙa da kai ta jini, amma musulunci ya haɗa ku, to sai ka ji kawai kana ƙaunarsa. Wannan ƙaunar, kana ƙaunarsa, yana ƙaunar ka ɗin nan, to ta zama cewa ba don komai ba aka yi ta sai don Allah Maɗaukaki. To wannan ƙaunar, ka ƙaunaci ɗan uwanka musulmi don Allah ba don wani abu ba. Kar ka tuno wato ka riƙa hararo cewa za ka amfana da wata alaƙa da shi, cewa ai tunda yana son ka kana son sa, to insha Allahu akwai wani abu da za ka samu ta hanyar sa nan gaba. Kar ka hararo wannan, don Allah kawai, saboda addinin Allah kake son sa. To wanda duk suke son junansu akan irin wannan wato hanya ɗin, Allah Maɗaukaki zai sa su a ƙarƙashin inuwarsa. اللهم اجعلنا منه مع كل من أحبنا. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال. نبيار شيني متمندا وتماتا ودتكي ميمتأي أتكين الأمة إرواني الدنجي كما ككاوة تكلاشي زواغا ونممونا أيكي تارد إتا وتتنميشي. فقال سيتي دا إتا إني أخاف الله ni ina tsoron Allah bazan yi ba ta bude masa duk hanyar da za a yi wannan al'amari da take so yayi da ita duk damar da za ta bashi dama ta makkana kanta zuwa gare shi da suturtawa da kuya da menene in ma kudi ne ta bashi ta ce zo zan ma duk abin da kake so amma shi ya bude bakin sa ya ce ke baki kai in hada ki da Allah a zuciyata ba ina tsoron ubangiji na bazan yi wannan mummunan abu to duk wanda ya shiga wannan matsayin kuma ya fita lafiya har ya ambaci wannan a zuciyarsa ya ji tsoron Allah kuma bai aikata wannan abun ba ya cancanci Allah madaukaki ya sa shi a wannan inuwa ta sa ranar tashin alkiyama kun ga wannan abu saboda muhimmancin sa da wahalarsa shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa shi a wannan kun tuna kissar mutanen nan uku ko ɗaya daga cikinsu wanda suka shiga kogo ɗin nan ya kulle suka kasa fita ɗaya ba su shawara cewa kowa ya ambaci aikinsa mai kyau da ya san ya yi ikhlasi a ciki ya roƙi Allah da shi Allah maɗauki zai sa wato wannan kogo ya buɗe ɗaya daga cikinsu kun ga abin da ya ambata akwai wannan a ciki ƴar amminsa ce yana son ta ba a bashi aurenta ba yana ƙaunar duk yadda irin son da ɗa namiji yake wa mace in aka faɗi wannan kalmar ana nufin bukata ta saduwa ba abin da yake so sai ta makkana kanta zuwa gare shi to ya samu wannan damar bayan matsa mata da yayi da yaudara da kuɗi da sauransu amma sai da ya zo zai aikata abin mummunan abin wato ya aikata wannan alfata ta gaya masa wata kalma ya tsorata saboda wannan kuma ya tuna Ubangiji ya tuna zai haɗu da Ubangiji kuma kun san irin wannan abu mafi yawa mutum yakan manta in ya shiga wannan hali din yakan manta cewa ana ganin sa yakan manta cewa akwai ranar kiyama ko ba haka bane wani yanayi ne da idan mutum ya dan ya shiga irin sa zai tuna cewa wato gaba ɗayan abin da zai iya gani ya tsorata domin sa ya fasa duk kaucewa yake saboda hayajanin wannan gariza jinsiya din in ya taso wa mutum wato idan wannan bukata ta tunkudo dan adam to idan sa rufewa yake ko magana tuba ne sai ce ai ba komai in aka ga maza a tuba haka ake ko ba haka ake to a wannan yanayin kun san ba abin da yafi wahala irin mutum ya tuno Allah ya ce bari ya fasa to ya duba Allah madaukaki ya tsorata kuma ya ce ya fasa Allah madaukaki yayi masa wannan bala'i saboda wannan to kai ma nan ana kwadaitar da kai duk lokacin da ka samu kanka irin wannan hali ka tsorata kace inni akhafullah ba kuma wai kace inni akhafullah din kuma sannan kawai ka ci gaba da aikin ba a'a kun ga dama nan ce wai faqala ko yawwa qauli anan ana nufin qauli da fi'li yawwa laysa mujarrad alqaul ba kawai mutum ce inni akhafullah kuma sannan ya zarse ya aikata wannan mummunan abu a'a yace akhafullah kuma sannan ya taraja an lokoi fi hadhihi alfahisha wato ya fasa aikata wannan mummunan aikin ya tashi ya fita duk wani abu da zai sa ma ya sake tuno wannan abun ya rabu da shi to wanda ya shiga wannan Allah madaukaki zai sa shi cikin waɗannan wato wanda za a sa a wannan inuwa na biyar kenan ko shida a na biyar na shida yace wa rajulun tasaddaqa bi sadaqati da wani mutum wanda ya ba da sadaka ya fidda dukiyarsa ya miƙa ta ga fakiri fa akhfaha sai ya yi ta a boye wannan shine dalilin kawo mana wannan hadisin annabi mun fahimta saboda ana zancen boye aiki anan ne hadisin yake da munasaba sai ya ce sai ya boye wannan sadakar bai ba da ita ba wai maganar kowa ya gani ba a'a فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه هل سيدا إذا ما تشيوا هنن هبونسا بيسن أبن دا هنن دامن يباير با كاكدي أبو أجيكينك إلي هننك كو أتي كابا دا أبو هنن هبوما بيسن كاباير با تو كاكا كينا أدوني أبوان دا ديسن كاباير wannan kinaya ce ta tsananin boye abu kuma sannan yana karantar da mu cewa in zaka bada abu kana bayarwa ne da me da hannun dama ba hannun hagu ba ko yawa don haka idan mutum ya boye sadakarsa ya bada ita yadda hannun hagu ma bai san hannun dama ya bayar ba to wannan yana cikin wadanda Allah madauki zai sa a karkashin wannan inuwa ta sa sannan yace ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه دكما متمن دا كينا نبقوا يقول واندا يتنو أبنجي ينا كيف انتشي كتاي أداكن سا أولي ناس سيتنو أبنجي يشلو سبود أولان ألا دتنا نن أبن دي تنو أكان ألا مدوكي سي إدا ناس سكسب دي هواي سبود أولان ألا تدي إذن دي وانا ألا مدوكي ba zai sashi a wuta ba a wani hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan anan kuma gashi ya ga mana cewa yana cikin wadanda wato za a sashi a inuwar Allah a ranar da babu wata inuwa sai ta Allah subhanahu wataala rabbana nas'aluka an taj'alana min haula kun ga wannan hadisi ya nuna mana falalar mutum ya boye aikin sa yawa wannan aikin da za a iya boyewa kenan don haka idan akwai damar da zaka aikata aikin da ba wanda babu wanda zai ganshi to kai kokari da Allah ka boye shi wannan boyewar tana taimaka maka ka ji sauki ka ji alaka tsakaninka da Ubangiji tana da kyau kuma sannan ka ji cewa Allah madauki ya karba ka ji a zuciyarka cewa kai ma kai don Allah yanzu a ce misali wani abu ne kake so ka taimaka da shi ga wani sai ka sashi a ambulance a boye sai ka tada yaro kace je gidan wani kai sallama in yana nan ka shiga ka dauki wannan abun ka bashi kaga wannan ba wanda ya ganka ba wanda ya san ma kai ka aiko yaran irin waɗannan suna taimaka maka sai ka ji ka nutsu cewa kai abu don Allah ina ji na taba ku labarin wasu wata ko wata kungiya ko irin dabarar da suke yi wajen su taimakawa mutane kun ga wannan fa masu taimakon mutanen ne amma sai a je ana ta kwakwalo suna da wakilai kamar a ce ma'aikata a nan unguwar suna ta bincike su gano gidan da yake akwai wato mabukaci sai a san yadda za a kawo masa taimakon ba tare da wani ma ya san an kawo masa ba ko kuma a karbi wayarsa sai a buga masa a ce karfe kaza lokaci kaza da Allah ya je wuri kaza zai ga kaza ya dauka duk irin waɗannan hanyoyin ana yi sai ka ga cewa ka zo ma baka san ma waye kawo abu wannan duk hanyoyi ne na ikhlasi na mutum ya ji cewa ya boye aikinsa kuma dan Allah madauki ya taimake shi ya sa aikinsa akwai ikhlasi a ciki to muna fata Allah ya sa mu samu ikhlasi ne na'am na'am wajtafarraqa alayhi na'am sun hadu dan akan addinin Allah kuma suka rabu akan addinin Allah ma'ana mutuwa ta raba su ko wani abu ya raba su yawa haka suka hadu haka suka rabu ko ban fadi wannan ba dama ko wannan shi ne ma'ana ba ana nufin sun hadu kuma suka yi fada suka watsi suka fada suka watsi kaga laysa billahi yawa sun hadu saboda Allah kuma kaunan nan ta ci gaba har mutuwa ta raba su misali to don idan aka ce suna son juna sai kuma suka bata kowa ya kama gaban sa bai kaga ta habba din ta lalace yawa kuma ita ce ainihin ginshikin abun wato da ya hada su bai sai ce yaqulu bishr ibn al harith wanda daga cikin magabata bishr ibn al harith yana cewa la ta'mal litukar wato maganar magabatan nan zaka rika jin ta haka wani iri wani wa'azi ne mai zurfi idan ka rike shi zaka zai maka amfani a duniya Allah ya samu dace wa qad fuddilat nafilatu salati al-layl an fifita nafilar sallar dare ala nafilatin nahar akan nafilar wato wuni ta rana wastighfaru sahari ala ghairihi hakanan an fifita istighfari lokacin sahar sahar shine lokacin kafin alfijir yake to shine lokacin yin mai suhur shi yasa aka sa abincin da ake ci a lokacin sahar ake kiransa suhur yawwa suhur ake kiransa ko yawwa abinda ake ci in za a yi azumi ba ana cin sa ne kafin alfijir ya fito ba to wannan lokaci na kafin alfijir ya fito shi ake ce ma lokacin sahar yawwa kuma yana da asali yana da alaka har yanzu da asalin kalmar sihir sihir abin da yake an boye domin sihiri a boye yake kullu ma latufa wa khafiya to haka nan sahar shi kuma lokaci ne da akan buya ai wani abu lokaci ne da gari bai waye ba ana cikin duhu a boye duk dai wannan asalin su na luga yana koma zuwa ga abu daya don haka lokacin da mutum aka fi son yayi istighfari shine lokacin da kafin alfijir yake ci yace don an yi wannan ne don me li'anna zalika ablagu fil israri kai nafila da daddare hakanan kai istighfari lokacin sahar to yafi kaiwa ga buya wanne ne yafi dacewa da buya fiye da ɗayan da sallar rana da ta dare wacce ce tafi buya ta dare tafi buya domin da rana kila wani yazo ya sallama a zaure kake yi ko makamancin wannan ko kuma makila a masallaci ne shi yasa za ka ga wasu daga cikin bayin Allah sallan da ake ta sunna sunnoni da ake yi na nafilar yau da kullum kun san nafila sun kasu kashi-kashi akwai sunanin rawatib ana ce musu rawatib saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kasance yana barin su ba da'iman annabi yana yin su rak'atai al-fajr qabla adh-dhuhri wa ba'da adh-dhuhri ma'ana kafin azhar da kuma bayan azhar hakanan kafin la'asar banda bayan la'asar banda bayan asubahi hakanan bayan sallar maghriba banda kafin sallar maghriba kafin sallar maghriba ana yin nafila amma ba ratiba ba ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai dawwama akan ta ba ratiba ba ita ce ratiba ba ratibar ita ce wanda ake bayan yin sallah din yawa wanda ko za a yi kafin sallah umarni ne wani na musamman yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib ko kuma idan mutum ya shigo masallaci an kira sallah kafin a tada sallah kafin maghriba zai iya yin nafila ya zauna yawa amma ba ita ce ratiba ba ratibatul maghrib ana yin ta ne bayan sallar maghriba sannan sallar isha'i qabla ha wa ba'da kafin sallah da bayan sallah to abin da yake son fada anan shine zaka ga wasu bayin Allah saboda kokarin boye aikin su da wahala ka gansu suna irin wannan sallolin a masallaci dan kokarin su boye sun fuso idan akwai sunna ratiba ba'da sallah su je gida su wannan sai idan mutum ya zama cewa zai iya yi domin koyawa mutane cewa fa wannan sallar fa ana yin ta don wani lokacin a kauye ne suna da limamin su zai sallah kullun ta ce shiga gida mutane za su iya daukar cewa ai ba a yin ma sallar nan ko ba haka bane yawa dan ilmantar da su yayi da niyyar ilmantar da su wannan ba laifi bane amma idan kowa ya iya ya san sunnancin ta to ya saba mutum ya saba yin ta a gida yafi alheri yafi lada kuma yafi taimaka masa wajen ikhlasi Allah samu dace sai sai li'anna zalika ablagu fil israri wa aqrabu ila al ikhlasi kai wannan sallah ta dare a boye hakanan yin istighfari lokacin kafin alfijir ya fito to yafi kaiwa matuka wajen boyewa sannan kuma yafi kusa da yin ikhlasi abu na uku daga cikin abubuwan da suke jawo mutum ya samu ikhlasi an-nadharu fi a'malis salihin mimman hum fawqaka dubi zuwa ga ayyukan salihan bayi daga cikin mutanen da suka fika ibada idan mutum ya fika ibada ka rika kallon aikin sa idan kana kallon aikin sa zai sa ka ce kai ma bari ka je kai irin wannan aikin Allah madaukake ya baka lada yace fi a'malika as-salihah, a ayyukanka na ƙwarai, la tanzur ila a'mali rijalin ila a'mali rijali zamanika, kada ka rika kallon ayyukan mutanen zamaninka. Allahu akbar. Mimman hum dunaka fil musabaqati ila al-khayrat, nan daga mutanen da ba su kai ka ba wajen tseren da ake da rigen da ake da competition din da ake wajen wato zuwa ga aikin alheri, kar ka rika kallon su. Idan kana son kayi ikhlasi, ka kalluwa, ka kalli mutanen zamanin farko kullum. Shi yasa ake son mu rika karanta me siyar salafus salih, mu rika karanta issoshi da tarihi na magabata. Insha Allah wani lokaci za mu sa wani littafi ko mai kankanta sa dai akan siyar ko tarihi da kissoshi na magabatan musalihan bayi da suka gabata, irin tarihin sahabbai, tarihin tabi'ai, yaya suka rayu, wace irin ibada suka yi da dabi'unsu, domin irin waɗannan abubuwan ka ji su a misalce a karance cewa yana yiwuwa a kwatanta su, yana sa mutane insha Allah su koyi da magabata. Allah ya ba mu damar. Yau kamar yadda muhimmancin karanta sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take, wani bangaren cewa da'iman za ta hada ka da tunani wajen rayuwarka, kullum kana tunanin ya za ka yi kai irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to karanta sira yana cikin fa'idarsa. To haka nan wannan, da'iman ka rika kallon waɗanda suka gabace ka, wa taqalla da'iman, kuma kullum ka rika hange kana hankoro, ila liktida'i bil anbiya'i was salihin, na ka rika yin koyi da annabawa da salihan bayi. Ya kulu subhanahu, Allah madaukaki yana cewa ulaika alladhina hadallah fa bihudahu muqtadi, bayan ya jiro mana sunayen annabawa guda 18 da ya ambaci sunan su, sai yace ulaika alladhina hadallah, waɗannan su ne wanda Allah madaukaki ya shiryar. To da shiryar su kai koyi, sai a gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi koyi da irin tasu shiryar din. Kaga ashe ana rifarin mutum, ana karantar da shi ne, ana jan hankalinsa ya waiwayi ya kalli mutanen wa, mutanen baya. Ina ji da'iman ina taɓa gaya mana wannan, ko mu a musulunci mafi alherin zamani a wurinmu shi ne zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbansa. Mafi alherin zamani shi ne zamanin da ya biyo bayan zamanin sahabbai, bayan na sahabbai ɗin. Mafi alherin zamani shi ne wanda ya biyo bayan waɗannan a bayansu. Don haka in dai muna zancen ibada ne da za a bauta wa Allah, to kullum mu mai da lamarinmu zuwa ga can. Amma idan muna zancen abun duniya fa, in zancen abun duniya ne kullum mu kalli ci gaban America, ci gaban Rasha, ci gaban ina ne, ci gaban ina ne, kai koyi da abin da suke na ci gaba, ko saboda wannan harkar duniya ce. Amma in muna zancen addini, to ci gaba shi ne mu koma baya. Mun fahimci abin? Wannan daɗin musulunci kenan. A duniyance ci gaba shine mu kalli me za mu aikata a kere kaza, a kekero kaza da kaza da kaza. Amma wajen ibada da me za mu samu lada a wurin Allah madaukaki da samun kusanci zuwa gare shi, to mu koma baya. Kun ga ashe nan ci baya shine alheri ko? Amma ci bayan fa abinda ake mu a gurin mu ci gaba ne wajen me kusantar Ubangiji. To ana yin sa ne ta wajen hararuwa mutanen da suka gabata. Sannan yace waqra siyar as-salihin, kuma ka rika karanta siyar labarai tarihi irin na magabata. Shi yasa yana daga cikin min amta ima kutuba fi hadha al-bab wa ansahu ikhwani bi iktina'ihi wa qira'atihi. mafi dadin littafin da aka rubuta, littafin da yafi kowanne dadi wajen irin wannan babi shine littafin az-zahabi da ya sa suna siyar alamin nubala. Wanda ya samu damar sayan wannan littafin da yake babba ne, ko kuma samun damar ko da aransa zai karanta wata kissa ta sahabbai ko tabi'ai ko duk malamai, domin ya rubuta tarihin malamai ne mashhurai, siyaru a alamin nubala, wato malamai sanannu da suka shahara, ko kuma mutanen da suka shahara ko da ba malamai bane, ya kawo mutanen da ko da ba malamai bane ya kawo isoshinsu, har mutanen banza ya kawo labaransu. tarihin wasu sarakuna me akai a zamanin su duk ya kawo amma shi ya sa abin sa ne ba hasaba sunan gari gari kamar yadda al-Khatib al-Baghdadi yayi tarihin Baghdad ba ba kuma kamar yadda Ibn Asakir yayi tarihin Dimashq ba amma shi ashkhas din ya dauka sai dauki wane sai tarihin sa in ya dauko maka labarin tarihin Abubakar haka sai ya dire shi haka yazo maka bayan sahabbai tabi'ai haka cikin malamai siyar din Abu Hanifa da Imam Malik da Shafi'i da Ahmad bin Hanbal suna da yawa har zuwa zamanin sa har a ƙarshe ƙarshe sai da ya faɗi nasu Ibn Taymiya a mujalladin sa na ƙarshe wanda domin malamin sa ne bayan sa bai shi ma bai dade bai rasu dan shi ya rasu Ibn Taymiya 728 shi kuma 748 ga shekara tsakanin su shekara 20 yau to wannan littafin yana da kyau kuma yana da dadin karantawa ga wato lafuzan sa masu saukin fahimta ba shi da tsanani wajen larabcin sa yauwa mai saukin fahimta da ka dalibin ilimi zai ji dadin karanta shi zaka wani in yana karanta shi wani malami yana imamu da ba yana karanta shi har kuka yake saboda yana hada shi da magabata a baya din nan yaji yadda akai addini yaji yadda akai ibada yaji yadda akai mu'amala mai kyau da zamantakewa da mutane mai kyau wannan abin da yana taimakawa ka ji kai ma ka zama cikin wato irin su yanzu ku duba ku gani a wannan abu ne yakan sa mutane su fi afi janye hankalinsu duk abin da kake ganin zai iya yiwuwa yafi saukin kai koyi da shi ko ba haka bane abubuwan da muke karanta a ayoyi da hadisai idan ka ji a kissoshi da labaran magabata ga yadda suka aikata su ga yadda suke sallar dare kana jin ana faɗa falalle sallar dare a hadisi saboda baka saba yi ba baka san dandananta da dadin da ke cikin ta ba su sai ka ji ana baka labarin wani sai shekara 40 bai kasa tashi yayin sallar dare ka ji wani irin su Sa'id ibn Musayyib ko al-Musayyib shekara 40 yayi bai rasa ta da ikama ba a masallaci shekara 40 ba a tada ikama ba shi a cikin masallaci kaga wannan da an ana gan sai kaji kaman abun ba zai yiwu ba to in kana karanta kissoshin su sai kaga cewa ashe abun mai yiwuwa ne kamar yadda a zamanin mu ne yanzu aka ja hankalin yaran mu aka bata musu tunani ta hanyar mai abin da suke kallo domin wani abu idan kana jin labarin sa zai yiwu ko ba zai yiwu ba sai kaga mutane suna aikata shi a talabijin kana kallo to shikenan dan sai kace a ashe abin yana da sauki ana ma iya yi shikenan sai ga yara sun lalace suna cewa bari su ma su gode abin da ake dinna a talabijin haka ne ko ba haka ba don haka idan kana karanta sirra kaman ana ruwaito maka wato film din wadancan bayin Allah ne da suka gabata ya tashi yayi kaza yayi kaza ya aikata kaza ya je ziyara gun wane ya fidda kaza ya bayar an taimaka an yi wane ne sai kaji kai ma bari ka aikata irin wannan to haka ne Allah ya kyauta da haka da'iman mutum yi rabdin kansa da as-salafus salih magabatan nan na kwarai min al-ulama'i daga malamai wal ubadi da masu ibada wal nubala'i da mutane wato masu tsarkin niyya da kuma mutanen kirki sune nubala masu wato mutanen kirki masu kyakkyawan ambato noble people waz-zuhad da kuma wato mutane masu zuhudu yawa mutane masu gudun duniya yace duk wanda yake wannan fa huwa arja li ziyadati al-imani fil qalbi yafi kusa yafi fatan yafi samun fatan a ce ya sami karin imani da ikhlasi a zuciyarsa mu kokari mu kammala waɗannan abubuwan tunda dai ba za su gamu ko akwai lokaci in yayi sai ku sai da mu na hudu ihtiqarul amali zamu gaggauta yace daga cikin hanyoyin da zaka samu ikhlasi shine ka rika kaskanta aikinka kar ka dauke shi yana da wani muhimmanci idan ka aikata aiki domin Allah to kar ka zo a zuciyarka kaji kana jin cewa na bai wani abu sai ka ji cewa ai alhamdulillah muka yanzu ko yanzu muka rabu da duniya ai ba mu to kar ka samu wannan abu yau duk lokacin da kai aiki ko da kana jin aiki ne na kirki kana jin Allah ya karba to kar ka mai da hankali akan sa kar ka ce zaka dogara da shi ka bar wa Allah madaukaki kar ya bata maka shi saboda wannan gururin da zai same ka a'a ka sa ran Allah madaukaki zai baka ladan sa shikenan ka manta da shi ma'ana ka wulakanta shi kar ka dauke shi wani abu bayan ka riga ka gama ke sai ka je me sai ka kalli wani babban aikin da ya fi shi ka ci gaba amma idan kullun kana dogaro da abin da ka aikata to zaka ji kana samun lalaci kuma zaka ji ikhlasi yana raguwa a zuciyarka yawa sai yace afatul abdi musifar bawa ita ce ridahu an nafsihi shine yarda da kansa haka ne ko ba in dai mutum ya yarda da kansa shi yana jin ya fi gama gamsuwa cewa yanzu fa shi gaskiya da wahala a zo a ce za a jere mutanen duniyar nan a ce a ware mutanen banza daban mutanen kirki daban gaskiya shi yana ga da wahala Allah ya sa shi a cikin mutanen banzan to wannan ya yarda da kansa idan mutum yana irin wannan kuwa to yana sa ya rage ikhlasi wannan kuma har yanzu kar ka fahimci cewa ana nufin ka wulakanta kanka ka jefa ka ya zama cewa kai ka sa kanka cikin musifa da mummunan zato ga Allah kana zaton Allah ba zai yafe maka zunubi ba yawa kullum me yayi adalci abin da yake shine daidai ka hada me eh alkhawfu war raja kana tsoron azabar Allah kana fatan ladan sa yawa amma kada ka dogara akan kawai fatan ladan ka manta azabar Allah kada ka tsoraci azabar Allah ita kadai ka manta da ladan Allah madaukaki ka hada su da'iman tare da zama tare suke tafiya a zuciyarka yawa sai ya ce yaddar bawa ga kansa yana cikin musibi wa man nazara ila nafsihi bi'ainir rida faqad ahlakaha duk mutumin da ya kalli ransa da ido irin na yarda yake ganin shi ya yarda da kansa fa cewa yanzu ya gama kammala ya gama zama mutumin kirki shi yanzu fa saboda shi yanzu duk sallolin da ake a masallacin ahlus sunna fa ba sa wuce shi to shi fa kawai yana jin ya fa gama shi yanzu shikenan ya zama gama zama mutumin kirki kawai insha Allah sai aljanna kawai to wanda duk yake irin wannan to ya halaka zuciyarsa kada ka dogare da irin wannan abu wa man nazara ila amalihi bi'ainil ujbi haka nan wanda duk ya dubi ayyukansa da kallo da ido irin na jiji da kai yana jin shi fa yanzu yayi aiki mai yawa qalla ma'ahu al-ikhlas to ikhlasi zai ragu a zuciyarsa aw nuzi'a minhu ko kuma za a fisge ma ikhlasin gaba daya aw habata al-amalu as-salih ba'da al-amal wato ko kuma ya zama cewa aikin sa kyakkyawa da yayi salihi to bayan yayi aikin sa ya lalace kuma a neme shi a rasa Allah ya kiyaye mu yaqulu sa'id ibn jubair dai daga cikin manyan wato daliban ibn abbas sa'id ibn jubair wanda hajjaj ya kashe shi yana cewa dakhala rajulun aljannata bi ma'siyati a kuna jin nan can dakhala rajulun aljannata bi ma'siya wani mutumi ya shiga aljanna saboda saban Allah kai da ku ce ba ku fahimta ba wa dakhala rajulun annara bi hasanati wani kuma mutumin ya shiga wuta saboda kikkiawan aiki da ya aikata fa qila lahu sai aka tambaye shi sa'id ibn jubair aka ce wa kaifa zalik ya haka kun san abin dole ne ai tambaya yawa abinda aka saba shine shiga aljanna da kikkiawan aiki ko shiga wuta kuma da munanan ayyuka to ga wannan yayi sako ya shiga aljanna wannan kuma yayi kyauta yayi kyakkyawan aiki amma ya shiga wuta sai aka tambaye shi yaya abun yake qala sai yace amila rajulun ma'siyatan wani mutumi yayi zunubi ne wani ma'ana shi wancan mai zunubin ya aikata zunubin ne fama zala qa'ifan min iqabillahi amma yana nan a zuciyarsa yana tsoron azabar Allah yana tsoron azabar Allah kullun hankalinsa a tashe yake cewa Allah zai azabtar da shi min tilkal khati'ati daga wannan wato mummunan laifi da ya aikata ko zunubi da ya aikata falaqiyallaha sai ya hadu da Allah faghfara lahu sai Allah ya gafarta masa min khawfihi minhu ta'ala saboda tsoron da yake masa kun ga sababin shigarsa kenan kun ga kenan ashe ya aikata zunubi amma kuma a zahiri abinda muka gani yana aikata zunubi amma a zuciyarsa yana tsoron Allah yana tsoron azabar Allah yana tsoron ukubar Allah kuma da ya hadu da Allah din sai Allah madaukaki ya gafarta masa sai ya sa shi a aljanna kun ga wannan lamari ba mai yasa sai ubangiji wanda ya mallaki zukata amma mu aikin mu na zahiri ba dama mu iya kaiwa zuwa ga wannan hukunci me yasa malamai suka sa mana hukunci daga cikin tsarin aqidar mabiya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ba a yi wa mutum hukunci kat'an kace masa dan aljanna ne ko dan wuta halin yan bid'a ne mutum yazo yace wane dan wane na unguwa kaza dan wuta ne wannan ba me yin wannan sai yan bid'a ahlus sunna wannan baki da su bace amma in mutum yana aikin kirki sai a ce yurjalahul janna ane masa fatan samun aljanna yanayi masa mummuna ya ina kuma yana mummunan aiki sai a ce yukhafu alayhin nar ana tsorace masa wutar jahannam mun gane ina fata mun fahimci wannan wannan abun zai taimaka mana wajen yin adalci wajen yin hukunci tsakanin mu da juna kar ka ga mutum dan yana yawan laifi shikenan kai masa hukunci kace a wannan ai ya gama dan wuta ne baka san a me zai kare ba kai dai aikin ka ja hankalinsa kace ya daina ana ji mun labarin wani mutumi da wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bada labari a bani Isra'ila malami ne shi yana wa'azi yana ilmantar da mutane sai wata ran yaga wani yana aikata mummunan aiki sai ce kai wannan abun ba bale ba shi da kyau ka daina sai ya kyale shi da ya dawo wace gari sai ya sake ganin sa ko dai wani lokaci ya sake dawa sai ya sake ganin sa bai daina wannan aikin ba me yace masa sai ce wallahi tallahi Allah ba zai gafarta ma ba in ji fa shi wancan mutumin shi wanda yake ganin yana aiki kirki din sai ce wallahi Allah ba zai yafe ma ba a lokacin nan Allah madauki yayi wahayi zuwa ga annabin wannan zamanin man zal ladhi yata'alla alayya wane ne wannan da yake alwashi a kaina yake daukar wato yake rantsuwa da cewa ba zan yi kaza ba waye shi hasan Allah madaukaki shi ne mai mulki ko ba haka bane shi ya mallaki bayin nan ka zo ka rantsa ka ce ba zai gafarta wa wani ba daga cikin bayinsa baka da iko akan wannan sai Allah madauki ya ce na abinan ya ce na gafarta masa ghafartu lahu wa ahbattu amalaka na gafarta masa kai kuma na bata aikin ka in ji Allah madauki kun ga ashe shi yasa daga irin wannan hadisi da kuma hadisin bawan Allah da ya tara iyalinsa da ƴan gidansa gaba daya ya yi musu wasiya yace in na mutu ku dauke ni ku je ku kona ni sai na zama toka ku dauki tokar ku sheka ta a cikin teku gaba daya ta lalace ba za a samu komai ba wai yana ci a tunaninsa in an yi haka to Allah ba zai iya kama shi da laifi ba Allah ba zai iya tashinsa ba kun ga nan yayi me zaka ce ya kafirta a zahiri saboda kafircewa kudurar Allah akan yi masa hukunci ya kama shi ko ba haka bane yana ganin Allah madaukaki ba zai iya tashin sa ba kun ga nan akwai ƙaryata alba'tu ba'da almaut akwai ƙaryata tashin mutane bayan mutuwa ma'ana tashin kiyama ko sai yake ganin Allah madaukaki ba zai iya tashin sa ba to lokacin nan da yaje amma da aka je lahira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari me ya faru sai Allah madauki ya tambaye shi kai kuwa meye kai ka kai wannan wasiya ga iyalinka cewa idan ka mutu a kona ka a sheke tokar a teku sai ce Allah nayi wannan ne don tsoranka ina tsoran azabarka saboda zunuban da na aikata suna da yawa ina tsoran in ka kama ni lalle azaba za ka yi mu shi yasa sai wancan zaton ya zo masa yace to saboda wannan zaton da yake wa Allah mai kyau na cewa yana tsoran azabarsa sai Allah madauki ya gafarta sai ya sa shi a aljanna kun ga ashe maganar nan tana da muhimmancin cewa da'iman zuciyarka ta zama mai kyau ga Allah madauki kuma zai ana ka rika hukunci akan mutane akan abin da baka sani ba da'iman shi yasa ka zama mai sauki saukin nan ba wai ka zama kana wasa kuma da addini ba a'a saukin ka wajen isar da manzanci manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har yanzu shi muke isarwa ya isar da nasa mu kuma aikin nan da ya isar a ga yawa sauran jama'a shi ake ta isarwa to ka isar da wannan sako ka ga yawa mutane abu kaza halal ne abu kaza haram ne ayi kaza a daina kaza wannan fa duk me wa'azi ake ta kenan ita ta tsaya iya nan amma kai hukunci ka ce wani ku kai mun shi wuta kamar nake misali din nan ka ji an ce wai ga wani yana wa'azi har ya ce Allah ramma ja aya kai mun shi wuta wannan abun baya cikin aqidar ahlus sunna kuskure ne wajibi a gyara shi harkar ƴan bid'a ne ba harkar ahlus sunna ba dai Allah ke yashe domin ƴan bid'a su ne kawai kana yin abu kaza misali in aka ce ƴan bid'a yana da kyau mutane ya kamata ku fahimta bid'a iri-iri ce ko bid'a aqidiyya akwai bid'a amaliyya bid'a sulukiyya bid'a siyasiyya bid'o'i iri-iri ne akwai bid'o'i na siyasa aqidu ƴan bid'a a bangaren siyasa wanda bid'a su asalinsa saboda siyasa ne suka shiga kamar kawarijawa jidda cewa akwai aqidar a cikin abin da suka yi haka nan kamar shi'a su ma bid'a su ta aqida ce kuma sannan ta siyasa ce akwai ƴan akwai kuma wanda bid'o'in su asali aqidan ne kawai irin su mu'tazilawa maturidiyya asha'ira a bangaren aqida ne ba bangaren siyasa akwai bid'o'i kuma na suluki suluki hanyar da za a je ga Allah a tsarkake zuciya shine dariqun sufaye su kuma anan suka shiga nasu garin maimakon su hakura su bi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka kamo na wasu mutanen wanda ya kama na shehu wani wanda ya kama na shehu wani duk suka likawa addinin Allah abinda baya cikin sa ina fatan mun fahimta in aka ce ɗan bid'a to karka haro wai mai zuwa mai yin taron zuna mai kaza ka san wani lokacin haka muke fahimtar abubuwa yawa a ilmance waɗannan su ake cewa ahlul bid'a yawa ba ana nufin wanda yake wasu bid'a amaliya ba yawa bid'a amaliya ya danganta mutum ya aikata su da wace niyya ne ko kai masa hukunci idan mutum aka ce a rayuwarsa ya aikata wata bid'a to ba a kiransa dan bid'a idan asalinsa ahlus sunna ne sai wata ran yaje aikata wani abu wanda bid'a ne mun fahimta to baka kiransa ai wane yau ya zama dan bid'a a sai ka ce wane yayi bid'a kun fahimci hukuncin yawa asalinsa abinda ka sani akan sa shine mutumin sunna ne yana bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ko gan shi ran nan ai ya aikata wani abu wanda yake bid'a ne sai a ce me wane yau ya aikata bid'a ka ji tsoron Allah da Allah ka daina bid'a ne saboda ba sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma shi sunansa me ahlus sunna kar ai masa hukuncin cewa dan bid'a amma mutumin da yake aikin sa dama manhajin sa shine bid'ar yake kuma yana kiran mutane su zo su yi to wannan su ake ce mai bid'a ina fatan mun gane to daga cikin halaye ko kuma aqidu na ƴan bid'a shine waɗancan wato mutum ya hukunci akan mutane ba tare da ya kalli wato al'amarin Allah ba yace wa amila rajulun to mun ji na ɗaya ko wanda yayi saban Allah ya shiga aljanna yayi sako amma kuma sai ya biyo shi da me da wani aikin kirki shine tsoron Allah wannan tsoron Allah shi ya shigar da shi aljanna ina fata mun gane kun ga ashe kenan dai malamin ya faɗi ya shiga aljanna saboda sako ne dan ya ja hankalin mu mun gane cewa gashi sako mutum yayi to amma bayan yayi sakon fato ya ji tsoron Allah tsoron Allah da yake cikin zuciyarsa cewa Allah madaukakin zai iya masa hukuma shine ya fidda shi daga wannan wato hukuma ya sa shi aljanna wa amila rajulun hasanatan wani kuma mutumin ya aikata aikin kirki fama zala mu'jaban biha sai bai gushe ba yana ji da kansa wai shi ya aikata wani aiki wa laqiya Allah biha sai ya haɗu da Allah fa adkhalahu an-nar sai Allah madaukakin ya shigar da shi wutar jahannama saboda me yayi jiji da kai akan wai shi ya bauta ma Allah yana jin zai yi girman kai shi mai ibada ne ina fata mun fahimci wannan kun ga wannan idan kana tunanin wannan zai koro zuciyarka ya rarako ta ya turo ta ya tilasta ta sai ta yi ikhlasi haka ne ko ba haka bane zaka samu cewa baka in kana tsoron waɗannan irin abubuwan ba zaka samu damar da zaka je kana yin aiki don Allah ai don wani abu ba don Allah ba abu na biyar ko mu tsaya nan karfe nawa ne salamu jina ta na ga kaman ba za mu kara sani tayyib al khawf min adami qabul al amal daga cikin abubuwan da za su taimaka maka wajen ka samu ikhlasi tsakaninka da Allah shine ka rika tsoron cewa aikin ma ba za a karba ba kai aikin sai kace to amma nan dai Allah ya sa a karba din ba a zo ana hira misali kana ba da labari kai ce nayi kaza nayi kaza nayi kaza ko da mutane ne suka zo suka ce maka ai ku kai kaza kai kaza kai to Allah ne ya sa abin ya karbo lamarin dinna Allah ne Allah ya sa mun yi danshi kuma Allah ya karbi aikin wannan ya zama da'iman wannan shine tunaninka ba ku manta hadithin mutum 70,000 da zasu shiga aljanna babu hisabi babu azaba ba ko cikin kitabut tauhid in ku karanta ai cewa asalin hadithin wani ne yake cewa yaga wani kaukab in qadda wani tauraro da ya fado ko ya fusgo yin tafiyar tauraron nan ya fito daga wani wuri ya koma wani wuri a lokacin da ya fadi wannan sai yayi istidraki da sauri da yake bada labarin kamar mutane za su ce ah to ya aka yi ya gani sai ya ce amma fa ba wai sallah nake ba a lokacin da na gani kar ku yi tsammani na baku labarin nan ne don in gaya muku cewa ina sallar dare ne har na ga wannan abun ya faru sai aka ce a to me ya faru sai ya ce a kunama ce ta harbe ni ku duba ku gani ba don gudun kada mutane su zaci cewa yana ba su labarin shi mai sallar dare ne sai ya ce amma fa ba wai ina cikin sallah ne ba na ga wannan abun ba domin ya kawar wa kansa tunanin tsarkake zuciyarsa gaban mutane sai ya ce a'a kunama ce fa ta harban shi yasa ban iya bacci ba har na ga lokacin da wannan tauraron ya musu ka san idan aka ce ga abu ya faru da daddare lokacin da kowa yake bacci sai aka je kai ka ba da labari mutane sun ce a wani to ko lokacin an yi ana kiyamul layli ne ma shi yasa ka gani sai ka ji wani ya ji daɗi a zuciyarsa an ce ko da fa ba kiyamul layli yake ba in aka ce aqila fa kiyamul layli ake sai ya shiru wai dan a ce eh din haka ne baka bukatar wannan abu su bayin Allah na gaske in aka yi zaton ma kawo da shi za su sai su a ba haka bane kuma ba ƙarya ba sai su a kunama ce ta harba shike nan kaga tsakanin su da Allah ya faɗi gaskiya ba wai yana kiyamul layli bane ya ga wannan abu din Allah ya sa mu dace ya Allah ka karɓo wannan zukatan namu ka juya su li salihina wa li salihik yace kullu amalin salihin duk wani aiki mai kyau taf'aluhu wanda kake aikata shi ihtaqirhu to ka kaskanta shi ka wulakanta shi kar ka dauke shi komai ma'ana ka dauki kamar ka ji tsoron Allah madaukaki kamar ba zai karba ba wa idza amiltahu in kuma ka aikata shi kun khaifan min adami qabulihi ka rika tsoron ba za a karba ba wa laqad kana min du'a'i salaf yana daga cikin addu'ar magabata da suke yi suna cewa Allahumma inna nas'aluka al-amal as-saliha wa hifdhahu ya Allah muna roƙonka aikin kirki da kuma kiyaye shi ma'ana ka tsare shi a wurinka ya Allah ka bada ladan sa ya zama yana nan ran da zamu hadu da kai ya Allah ya zama cewa kar a nemi aikin nan a zartar cewa babu shi ya bace Allahumma inna nas'aluka al-amal as-saliha wa hifdhahu wa min hifdhihi yana daga cikin kiyaye aikin ko kuma ka bamu aikin kirki da kuma kiyaye shi ma'ana ka bamu ikon kiyaye shi aikin wato tare da mu zamu kiyaye banda kiyayewar Allah wa min hibdihi kiyayewar da zamu yi mu kuma in a bangaren mu ne shine adamul hujbi kad mu yi jiji da kai wal fakhr bihi da kuma alfahari da shi ka zo kana alfahari ai je kaza da kaza da kaza shi yazo yana mutsaka ido ya ake to ka san lamarin namu ne mu ba a kaza da kaza da kaji ko mu ai dama zai wahala ka san gaskiya ni yanzu na saba ma zai wahala in yi wata guda din nan in naji ban tashi nayi sallar nan ba duk ba na jin daɗi waye ne me kace ka gaya wa mutane ko kaji wani yana zancen ai shi kaza a rayuwarsa in bai karanta littafi kaza ba baya jin daɗi shi ɗabi'arsa ce ta ɗaliban ilimi dole sai an karanta littafai adadi da yawa kaza da kaza saboda kullun su kaza da kaza in waɗannan abubuwan ma na hataju ilaihi la ahad yahtaju ilaihi ba mai bukatar sa ba ma son mu ji labari in hakikatan mutum yayi aikin a ina zai samu yabon ba a wurin Allah yake so ba to nemi Allah madaukaki ya yaba masa ya bashi lada yace yana daga cikin hibdin sa shine kada mutum ya zama yana da ujub da kuma alfahari da wannan aiki din bal yabqal khawfu min adami qabulihi mu'allaqan ya zama cewa da'iman tsoron cewa aikin nan ba zai karbu ba yana nan a rataye wa yaqulu subhanahu Allah madauki yana cewa wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin an kafan kada ku zama kamar wannan da ta warware kadinta mata ce mai kadi ta warware kadi min ba'di quwwatin bayan yayi karfi an kasan warwarewa nakfu shine ka warware al'ahad dama asiyakin wannan ayoyin Allah madauki yana mana hani ne akan warware alƙawarin da muka yi dawwa domin yana magana ne akan warware alƙawari sai ya ce to kada ku zama kamar wato kuna masu warware alƙawarin da kuka kulla ku da mutane kamar matan nan da take kadi kuma ta warware kadinta tattakhizuna aymanakum kun dauki rantsuwoyinku ku rantse kun riki wannan rantsuwar dakhalan dan fasadi da kuma yaudara shine dakhalan bainakum a tsakaninku kuna yaudarar junanku dan kuna neman an takuna ummatun an dinnan ta ta'alili ne ana kaddara lamu ai li an takuna ummatun hiya arba min umma dan a ce wai wata umma ko wani bangare ko wata kungiya tafi wata kungiyar shine arba ai akthar wa azyad min ummatin ukhra ma'ana kar ya zama cewa kai alƙawari kuna da alƙawari wannan ana magana ne akan a zamanin da larabawa suna da alƙawura tsakanin wannan kabila da wannan kabila suna da tahaluf tahaluf shine alliance su kulla kabi abinan da wannan kabila su kulla cewa babu yaki tsakanin su sai wannan yaje sai a samu ne rantsi na rantsi tsakani da Allah cewa ba za mu warware muku rantsu wannan ba sai kuma yaje gun wadancan in yaga wasu wanda suka fi su karfi suka fi dukiya wanda zai samu fa'idar fa'idar wani abu na duniya sai warware rantsuwarsa da wadancan da alƙawarinsa da wadancan sai koma gun wadancan shine abin da yake nufi tattakhizuna aymanakum dakhalan kun riki rantsuwarku wajen barna da khadi'a da yaudara ga mutane ku yaudaru wadannan ku koma gun wadannan saboda me saboda wannan kungiya ta fi wannan yawa an fahimci abin an takuna ummatun arba min umma yace innama yablukumullahu bihi umarnin da yace wa ku rika kiyaye alƙawuranku yayi ne domin ya jarrabe ku da shi wala yubayyinanna lakum kuma zai bayyana muku yawmal qiyamati ran tashin alqiyama ma kuntum takhtalifu fihi takhtalifun zai bayyana muku abinda ku kasance kuna sassabawa a cikin sa kun ga wannan nuna mana kenan cewa duk abinda zaka aikata Allah madaukaki shine ya san shi kuma zai bayyana shi ranar tashin alqiyama kuma sannan in ya so zai bayyana ya karba ko bai karba ba duk a ranar za a sani don haka ka rika tsoron ya aikin ka yake shine abin da yake nufi an warawa al-imam ahmadu wa tirmidhi anna umm al-mu'minin aisha radiyallahu anha qalat al-imam ahmad ibn hanbal wa abu isa at-tirmidhi mai sunan at-tirmidhi mun san shi imam ahmad ya sunan sa cikakke mun san sunan ma malik tukuna ya sunan sa cikakke malik da muke karanta mazhabar malik ya sunan imam malik sunan sa cikakke malik ibn wa malik ibn anas ya rasu nawa wace shekara ya rasu? Ha? Duk kun manta ba ku rubuta ba. Mun faɗa ku ya kai sau goma ko fi. 179 yawwa. Abu Hanifa ya sunansa? An-Nu'man ibn Thabit. Ya rasu 150. Shafi'i fa? Muhammad bin Idris al-Shafi'i. Ya rasu 204. Ahmad bin Hanbal. Muhammad ibn Ahmad kai ibn Muhammad ibn Hanbal Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ya rasu 241 yana da musnad babban littafi da yasa wato hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jira su gurgudan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara da hadisan Abu Bakar hadisan Umar al-asharatu mubashshiruna bil janna ya gama da su sannan shiga sauran sahabbai wannan shi ake cewa musnad Tirmidhi fa wannan Tirmidhi ne muke magana sunansa Muhammad ibn Isa ibn Sawira at-Tirmidhi Abu Isa ya rasu 279 shine mai sunan Tirmidhi 279 tsakanin sa da Imam Malik wajen rasuwa shekara 100 cif yawa to ya ruwaito a cikin sunan dinsa anna ummul mu'minin cewa ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha qalat ta ce ya rasulullah والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون wannan ayar da Allah madaukaki yake fada cewa wadanda suke zo da abin da suka zo da shi kuma zukatansu suna tsoro annahum ila rabbihim raji'un cewa za su koma zuwa ga ubangijinsu ya take dai huwa alladhi yasriqu wa yazni wa yashrabu al-khamra wa huwa yakhafu Allah azza wa jalla Aisha take tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan ana zancan mutumin da zai zo yayi sata ne yayi zina ko yayi shagiya ko kuma sannan ya zama yana tsoron Allah madaukaki cewa zai masa azaba su ake nufi a wannan wurin qala sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce la ya bint abi bakr as-siddiq yace a'a ya yar gidan abubakar as-siddiq kuma aisha yar waye yar abubakar as-siddiq kun ga nan ya nana ta wannan suna da yasa masa as-siddiq